sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake kasancewa da ku a shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Maris. Da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Mamud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Wani hari da aka kai a yankin Tilaberi na Jamhuriyar Nijar ya halaka fararen hula 58. Fadar White House ta bayyana ranar da shugaba Joe Biden zai gabatar da taron manema labaransa na farko a hukumance, yayin da wani rahoto da wata kungiya ta fitar a nan Amurka ya nuna yadda ake samun karuwar nuna kiyayya ga 'yan asalin nahiyar Asiya sanadiyar annobar COVID-19.
Kanin labaran kenan. Al'ummomi a jihar Sokoton Najeriya sun fara daukar matakan kare kansu sakamakon yawan hare-hare da garkuwa da jama'a da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya.
Mun samu awadi, muna wuta-wutar siya, Allah ya ba mu nasara a kansu, kuma suka ruga kuma suka bar sauran karahunan su.
A Jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka dauki matakin nuna alhininsu da wani hari da aka kai wanda ya sanadin rasa rayukan sama da mutane 50 a farkon wannan makon. Kamar yadda wakilinmu a birnin Yamai ya laburta mana,
hukumomin Nijar sun ayyana zaman makoki na kwanaki uku a fadin wannan kasa daga yau Laraba 17 ga watan Maris, inda za a sassauta tutocin kasar a tsawon waɗannan kwanaki da nufin karrama waɗannan mamata.
Na kuma da hira ta musamman da kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfar kan wani bidiyo da ake yayatawa na wani jirgi da aka ce daga jihar ya taso. Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai akan wasu fararen hula da suka je cin kasuwa a wani ƙauye a Jamhuriyar Nijar. Ya yi sanadin mutuwar mutum 58 tare da ɓarnata rumbun abinci a cikin hukumomin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai AP da ya rawaito labarin ya ce zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wanda aka kai shi a ranar Litinin. Kodayake masu tsatsauran ra'ayi daga ƙungiyar IS a yankin Hamadar Sahara sun saba kai irin wannan hari wanda ya faru a ƙauyukan Tilaberi. Mutanen suna kan hanyarsu ta komawa gida ne daga wata kasuwar dabbobi a yankin Bani Bongo da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Nijar da Mali. Maran har ila yau sun ƙone rumbunan abinci da ke ɗauke da hatsi iri daban-daban. Kakakin gwamnatin ƙasar Abdulrahman Zakariya ne bayyana wannan labari ta kafar talabijin ɗin ƙasar ta Nijar a ranar Talata, inda aka ayyana zaman makoki na tsawon kwana uku. Wannan hari na nuni da irin girman ƙalubalen tsaro da sabon shugaban ƙasar Bazoum Muhammad zai fuskanta, wanda shi zai gaji shugaba Isu Muhammadu mai barin gado. Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da taron manema labaransa na farko a hukumance a ranar 25 ga watan nan na Maris, bayan da ya ta fuskantar suka kan kin bayyana a gaban manema labarai don amsa tambayoyi. Mai magana da yawon fadar White House Jen Psaki ce ta sanar da hakan a jihar Pennsylvania, yayin da Biden ya fara ziyarar tallafin $1.9 trillion da ya samar don rage raɗaɗin annobar corona. Biden dai yakan ɗan fuskanci manema labarai tun bayan da ya shiga ofis a ranar 20 ga watan Janairu, amma baya wuce amsa tambaya ɗaya ko biyu kafin ya fice daga ɗakin taron da ake yi. Ita dai fadar White House tana bada uzurin cewa shugaban yana mai da hankalinsa ne wajen yaƙi da coronavirus, shi yasa baya samun damar gudanar da taron manema labaran. Su da 'yan Republican da wasu masu sukan lamirin kafafen yaɗa labarai sun sha kira ga Biden da ya gudanar da taron manema labaran. Suna masu cewa haka al'adar matsayin shugaban ƙasa ta gada ta amsa tambayoyin da ke zukatan mutane. Jami'an da ke tattara bayanan sirri a nan Amurka sun ce gwamnatin Rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka yi ta hanyar fitar da zarge-zargen da ba su da tushe akan Joe Biden, inda suka yi ta amfani da makusantan tsohon shugaba Trump da gwamnatinsa kokarin da suka yi na cimma wannan buri. Ofishin babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ne wallafa wannan ƙididdigar wacce ke kunshe a wani rahoto mai shafi 15. Hakan kuma na nufin makusantan Trump sun faɗa tarkon hukumomin Moscow da suka rika zuzuta zarge-zargen da aka yi ta yi a kan Biden a lokacin da aka doshi zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwambar bara. Baya ga haka, jami'an tattara bayanan sirri na Amurka sun ce sun kuma gano wasu yunkuri na daban da aka yi na karkata akalin zaben, ciki har da wani kamfen da Iran ta yi na kasa da goyon bayan da Trump yake samu a lokacin.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Kafin nan, bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda al'ummomi suka fara samun ƙwarin gwiwa yin fito na fito da 'yan ta'adda har da samun galaba. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi ke ƙara duƙufa ga addu'o'in samun ɗaukin gaggawa na magance matsalolin rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana.
Lura da cewa kokarin da hukumomi ke yi wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro ba su hana 'yan bindiga yin aika-aikarsu, musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Yanzu jama'a sun fara kosawa har sun fara tunkarar 'yan bindigan da kansu. Irin wannan ne ya faru a garin Gidan Boy da ke karamar hukumar mulkin Raba a jihar Sokoto, inda 'yan banga waɗanda ke taimakawa jami'an tsaro suka yi musayar wuta da barayin shanu, kuma suka samu nasarar kashe mutum shida daga cikinsu, a cewar shugaban kungiyar ta banga na karamar hukumar mulki ta Raba.
Waɗannan harko da mun kawo cikin hadama da suwa sai aka kashe mutum guda nan, sannan aka amshi mashin guda, sannan kuma muka yi yunkuri na tarbike shanun. To nan da muka dai haɗa da suwa kuma muka sake kashe mutum shida wurin. To wannan dai kun ga wakin nan sun baga hudu, mun ka dawo daga baya kuma mun ka sake gane wata biyu, shi ainihin abin da mun kai. Amma dai mun samu awa biyu muna wuta-wuta da su, amma ni cikin yaren da mun anka duka anka yi wadar, to sun kashe wani yaro guda wanda aka ci kushe wa. Kuma mu cikiya Allah ya ba mu nasara a kansu, don mun rinka faɗan muka ci mutum shida cikinsu, kuma suka ruga kuma suka bar sauran karahunan su, kuma har tare da bindiga wanda kuma yake mun gabatar da ita gaban hukuma.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakin ta ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin.
Har an kashe wasu ba recovering bindiga.
Irin waɗannan matsalolin ne yasa wasu al'ummomi a Sokoto suka yanke shawarar su kai kukan su ga Allah da me ya kawo ɗauki ga magance waɗannan musibbu.
Ya Allah, kai kace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Mun tabbata waɗannan abubuwan da baka le hukum muna da kolehin wasu mu. Ya Allah, muna tuba ga dai ka gafarta mana Allah, ka gafarta mana Allah, ka yaye mana wannan musiba. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama.
Allah bayan gana ka dake kishin bayan ka bisa ga zulmin urwan Allah ka mana maganin su. Allah ko musattun kare ka Allah, kuna Allah ka kashi bulgumata Allah, wannan musiba Allah ko ne mana ita.
Mutane sun shafe sati daya suna karatu alqur'ani mai tsarki tare da addu'o'i har nazanta da wasu daga cikin su.
Sunana Nasiru Dalhatu Bafara. Dalilan da yasa da niji za a yi wannan du'a'in, duk abinda nake sai ni barshi na taho, saboda yanzu ni mahaifata ba ta zuwa gare ni, kuma sai ni ga to mina ne zan yi kuma wanda ya wuce yanzu na roki Allah, na roƙon musu Allah, waɗanda Allah ya sa sun karasa rayukansu Allah shi gafarta musu.
Sunana Alhaji Nuruddin Abubakar, sarkin Fulani a Rikalla Sokoto. Yau ba ƙarya bane, gaskiya ne, mun ga halin da ƙasa take ciki na rashin tsaro. Gwamnatin tarayya da jiha suna kan yin ƙoƙarin su, mu kuma talakawa ba abinda ya kamata mu ma goye baya shine addu'a.
Dama tuni malaman musulunci sun dade suna sharatar 'yan Najeriya da a koma ga Allah domin neman mafita daga waɗannan musibbun. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammadu Nasiru. Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud da ci gaban labaran.
Yayin da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya ke wani taro da kawayen kasar a yankin Asiya don nemo bakin zaren yadda za a tunkari barazanar da China ke haifarwa wacce ke karuwa, wani kusa cikin manyan jami'an sojin Amurka yayi gargadin cewa takin da ke tsakanin Washington da Beijing wajen zama mai fada a ji a duniya ba shi da yawa. Kwamandan dakarun Amurka a tsakiya da kudancin Amurka, Admiral Craig Fowler, ya fada wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa China ta zama babbar mai haifar da barazana a yankin, inda takan yi amfani da annobar corona wajen cusa ra'ayinta a harkokin wasu kasashen duniya. Kalaman da Fowler na daga cikin ɗumbin gargadi da ke fitowa daga bakin jami'an sojin Amurka 'yan makonnin nan, inda suka gargaɗi masu tsara manufofi kan irin yadda China ta kudura aniyar cika burinta. Wani rahoto da wata kungiya mai rajin kare aukuwar kalaman nuna kiyayya da ake kira Stop AAPIH ta fitar ya nuna cewa kungiyar ta karbi kara 3,795 kan kalaman nuna kiyayya da aka yi akan yan asalin Asiya a tsakanin ranar 19 ga watan Maris din shekarar 2020, wato jim kadan bayan da aka ayyana cutar COVID-19 a matsayin annoba, zuwa ranar 28 ga watan Fabrairun bana. 500 daga cikin kararrakin an shigar da su ne a wannan shekara a cewar kungiyar. Rahoton ya nuna cewa wannan adadi na nuna kiyayya da aka kaiwa cibiyar wani dan kaso ne na asalin abin da ke faruwa, amma kuma hakan ya fito da irin kalubalen da Amurkawa 'yan asalin Asiya suke fuskanta na matsalar nuna wariya. An yi kaddamar da wannan kungiya ta Stop AAPIH ne a farkon shekarar da ta gabata, wacce wata gamayyar wasu kungiyoyin Amurkawa 'yan asalin yankin Asiya suka kafa da nufin bada wata dama ga 'yan asalin Asiya don su rika kai rahoto kan yadda ake nuna musu kiyayya a lokacin wannan annoba.
Gaida Mahmud Lalo da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau Laraba na nuna juyayi a game da rasuwar wasu 'yan kasar sama da 50 da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a shekaran jiya Litinin a wasu ƙauyukan gundumar Banibangaw ta jiha Talabere kusa da iyakar Niger da kasar Mali. Wakilin mu a Yamai Sulaiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
Wannan mummunan al'amari da ya rutsa da fararen hula ya wakana ne a ranar Litinin din da ta gabata, a yanda waɗannan bayan Allah suka fito daga cin kasuwar garin Banibango akan hanyar su ta komawa gida Shinagodar da Daraidai. Fataken waɗanda ke lode a cikin wasu motocin jigila biyu sun fada tarkon 'yan bindigar da suka kafa shinge akan hanya, inda suka rika karkashe su da guda-guda, kamar yadda kakakin gwamnatin Niger Abdulrahman Zakariya ya bayyana a wannan sanarwa. Sanarwar ta ce akalla mutane 58 ne suka hallaka sakamakon aika-aikar ta 'yan bindigar da kawo yanzu ba a tantance ko su waye ba. Sannan sun kona motoci biyu da rumbu da dama na cimaka kafin su arce da motoci biyu. A cewar gwamnatin ta Niger, ta kara tsaurara matakan tsaro, kuma tuni aka kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya. Domin nuna juyayi akan wannan rashi, hukumomin Niger sun ayyana zaman makoki na kwanaki uku a fadin wannan ƙasa daga yau Laraba 17 ga watan Maris, inda za a sassauta cucocin ƙasa a tsawon waɗannan kwanaki da nufin karrama waɗannan mamata. Wannan shi ne karo na biyu da 'yan bindiga ke hallaka fararen kula a yankin Talabere a ƙasa da wata uku, domin ko a ranar 2 ga watan Janairun da ya gabata 'yan bindiga sun hallaka fararen kula kimanin 100 a ƙauyukan Zarum Dare da Cambangu da ke gundumar Wallam a yankin Talabere, duk da cewa yana daga cikin yankunan da ke ƙarƙashin dokar taɓaci. Ba idan sojojin gida da na waje da aka girke akan iyakokin ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso da sunan yaƙi da ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule. Bari kuma mu sake komawa Najeriya, inda gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin kasar ta ce babu ƙanshin gaskiya a labari da kuma hoton bidiyon jirgin sama da ake yayatawa a shafukan sada zumunta da danganta shi da jigilar zinare daga Zamfara zuwa Dubai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya haɗa mana.
Sakin wannan bidiyo yana zuwa ne makonni biyu bayan da gwamnatin tarayya ta haramta shawagin jiragen sama a samaniyar jihar ta Zamfara bisa danganta shi da taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya. Hakan ya sanya na tambayi kwamishinan watsa labarai Ibrahim Dosara NG shin ko menene gaskiyar wannan lamari?
Malam Sani, kamar yadda kaga wannan bidiyo mu waye gari a jihar Zamfara a kafofin sada zuwa na zumunta, muna ganin wannan faifan bidiyo ana watsawa. Ana zargin cewar da wannan jirgin ne ake yin amfani ana ɗiban zinari wata haramtacciyar hanya ana tafiya da shi Dubai. To wannan ya ja hankalinmu kwarai da gaske, muka shiga yin bincike, muka gano cewar na daidai idan ka dubi jirgin lambarsa ta fara da N sannan F1LD wanda yake lamba ce ta registration na jirgi ta ƙasar Amurka, ba lamba bace ta Najeriya, domin shi jirgin Najeriya lambarsa tana farawa da 5 da kuma N, kamar yadda jiragen Ingila lambarsu tana farawa da G. Don haka duk jirgin da yake na ƙasashen waje ne ba zai iya shigowa Najeriya ba tare da an ganshi ba. Na yi imani da hukumomin da haƙƙin hana jirage shigowa ta haramtacciyar hanya za su yi ƙoƙari su hana shi shigowa. Sannan na biyu, idan ka duba dajin ma da wannan jirgi yake shawagi a sama, daji ne wanda ba zamfara ba, ko a Najeriya kab babu irin wannan daji. Daji ne na ƙasashen waje inda ake samun ruwa a koda yaushe. Saboda haka zancen cewai wannan jirgi a zamfara ne yake wannan shawagi, wannan zuke ta mallace kuma shiri ne na mutane da suke so su sawo shari da kaharu ya bama waɗanda suke ganin kamar suna samun nasara wajen gudanar da mulki wanda yake ba daidai bane. Ya kamata halin da muke ciki jihar Zamfara, idan ba a yi muna addu'a Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba, to bai dace a dinga dauko abubuwan da za su dinga haddasa rikici da tashin hankali a cikin wannan al'umma ba.
To ko akwai wani matakin da gwamnati za ta dauka kan wannan video?
Ai kaga wato shi wannan faifan video, ai akwai lamba da idan ka buga ta a cikin yanar gizo, wani Allah ko Facebook ko kuma YouTube, idan ka buga wannan jirgin na ƙasa Guatemala arrested aircraft, za a kai ka inda wannan jirgin da video din shi da hotunan shi da inda aka kama shi. A halin yanzu 10 ga watan uku din nan aka kwace lasifin wannan jirgin a can Guatemala. Kuma muna neman mutanen da suke yada wannan ƙarya a zamu gurfanar da su a gaban kuliyar.
Sanisha Malafashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida na Malafashi, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron matasharmu ta VOA Africa kan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Niger sun kara akan musguna wa jama'arsu, sai dai sun ce zanga-zanga yanzu suka fara. Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Niger sun koka tare da yin kashedi ga gwamnatin kasar ta jam'iyyar PNDS tarayya da ta gaggauta sako dimbin mutanen ta da aka kama sanadiyar zanga-zangar da ta biyo bayan sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar, wanda hukumar zabe ta Seni ta ayyana dan takarar jam'iyyar mai mulki Bazoum Muhammad a zaman wanda ya lashe zaben. Rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar ta nuna kin amincewa da sakamakon zaben, ta rikide a wasu wurare zuwa tarzoma, lamarin da ya haddasa kone-kone da asarar dukiyoyi har ma da rayuwa. Tuni kuma da dan takarar bangaren adawa Muhammad Usman ya garzaya a kotun tsarin mulki ta kasar, inda ya kalubalanci sakamakon zaben da aka bayyana. Tusere jam'iyyun na adawa da suka dage akan cewa suna da haƙƙin nuna adawarsu akan sakamakon da aka bayar, duk da yake sun nisanta kansu da tashin hankali, suna ganin babu dalilin musguna wa jama'arsu. A wani taron manema labarai a Yamai babban birnin kasar, tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba, wanda kuma shine shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa, haka kuma jigo a kawancen jam'iyyun adawa na CAP 2021, ya soma ne da caccakar kasashen waje da suka nuna amincewa da sakamakon zaben.
Ni Allah wadai da wasu kasashe ko da wasu mayayyan mutane wanda suka zabi da suna wani barka suna cewa waɗancan mutane sun ci goro, amma a lokacin mun san dokar kasar mu ma ba tabbatar da shugaban kasa ba. Shine muka yi kiran su muka ce yana da kyau su daratta abinda ƴan Niger suka zaba shine shugaba Muhammad Usman, kuma su kiyaye shiga shar ba shanu ko ko shi shige gaba abinda bai kamata ba. Na uku shine muka ce za mu yi kokowa dan mu tabbatar da wannan nasara da shugaba Muhammad Usman ne samu, kuma muna kira duk wanda aka kama abokanmu masu jagorancin jam'iyoyi ko kuma mutane bayan Allah wanda sun kusa kai 500 a cikin kasar Niger, su ne muka ce muna kira a sake su. Na hudu kuma shine duka jam'iyoyin nan da suke goyen bayan Muhammad Usman sun yi kira ai wata gagaruma jerin gwano ra samdi mai zuwa 20 ga wannan wata. Muke so duka al'ummar garin Yamai da kewayenta su huto su gwada ga inda gaskiya take, mu gwada ma duniya ga wanda ya ci zabe, kuma mu gwada ma wannan mulki ba za mu yarda ba ya lalata demokrasi. Yannan shine muka ce za mu yi wannan aiki har mu tabbatar da nasara da Muhammad Usman samu, kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama, kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi na ya shahwa ma mutane lahiya ko ɗan jarida ko ɗan siyasa ko ɗan warhulla wanda indan sun ga albarkacin bakin su ana ba su tsoro ko ana kame su.
Dan takarku ya riga ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa kamar yadda ya bayyana shi da kansa a bayan nan, me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba a maimakon ku ci gaba da fitar da sanarwoyi da dai makamantan su har da jerin gwano?
Yayi saboda wanga mulkin shi ma bai jira bai samu mutane yana ta kama su yana musu wulakanci yana taushe hakkin al'umma. Ai kokowar da muke ta kare hakkin kowace ƴan kasar Niger ce. Idan shi ma gwamnatin ya dakata ya ce zai bari har a bada sakamako yaga inda yayi, ai da kowa sai ya kyale. Amma tunda aka ga yi sakamako wanda bai zama dindindin ba, suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jam'iyoyin mu ko suke ba mutane tsoro, shi yasa dan mu kare kanmu za mu huto mu gode karhin al'umma wanda suka yi zabi wanga na Muhammad Usman dan wannan gwamnatin ya darata su kuma ya tsaya wurin da doka ta ajishi shine yayi hankali da abin da yake faruwa a cikin wannan kasar ta.
Da kuma menene abin da kuke bukata daga kotu dangane da sakamakon zaben nan?
A kotu ta ga gaskiya kai da kanka kake tambaya ta ka san gaskiya, kowa ya san waye ci wannan zabe. Abinda muke kira ga koti sun yi rantsuwa bisa kan Alkur'ani su rike gaskiya, to wannan koti ta rike gaskiya dole ne. Su ma da ke cikin koti doka tana bisa kansu, kuma doka ta ce su zama mutanen gaskiya.
Kuna so ne a sake kirga kuru'u ko kuwa a sake zaben ko kuwa a soke zabuka sakamakon wasu yankuna?
Shedun da aka bada na an rubuta kuru'in da ba gaskiya ba. Kwanaki da kwanaki muka yi muna neman shedu na rubuce na bayyane na cikin video ko kuma na cikin bayyane, sai da muka nemo cikakken shedu muka zo muka aje mata muka ce to ga shedu ga Alkur'ani da kuka rantsuwa bisa gare shi kuma ga hanyar gaskiya.
To sai dai a wani taron manema labarai da jam'iyyar PNDS tarayya reshen kasar Amurka ta gudanar a Indianapolis, ta yi Allah wadai da zanga-zangar da 'yan adawa suka yi bayan bayyana sakamakon zaben wadda ta rikide zuwa tarzoma. Shugaban jam'iyyar ta PNDS tarayya a kasar Amurka Abubakar Alal Usa yana ganin matakin kama 'yan jam'iyyun na adawa kuwa tsuntsu ne ya jawo kansa ruwa.
Kuma muna Allah wadde da halin da ya biyo na bayan zabe, inda jam'iyyun hamayya suka tada jijiyoyin wuya suka shiga suna kone-kone da ɓannace-ɓannace, abinda ya kai ga hassalwantar rayuka. Muna Allah wadde da tur da irin wannan hali wanda jam'iyyun hamayya waga hanyar da suka ɗauka. Madadin su bi hanyoyi wanda suke gasu wanda doka ta gindaya musu tabin ta hanyar shari'a ta bin dakun ƙorafe-ƙorafensu ta hanyar da ta tace wato hanyar shari'a. Muna kuma nuna alhini bisa kan rashin rayukan da aka yi sakamakon ta'addanci da ya wakana a cikin jihar Talabere, inda jami'an zaɓe hukumar zaɓe suka rasa rayukansu. Muna ma iyalansu ta'aziyya da seni da ƙasa gaba ɗaya. Muna fata Allah ya rahamce su. Muna kuma kawo goyon bayan mu zuwa ga gwamnati da dukkan matakan da take ɗauka na tabbatar da oda da tsaro a cikin ƙasa, na kuma hanyar da take bi ta doka ta daƙile duka irin waɗannan tashe-tashen hankula da suke tasowa wanda suka biyo bayan zaɓe, inda aka kona dukiyoyin mutane, aka kuma rai kuma ya salwanta.
To amma baka ganin cewa yan jam'iyyun na adawa tuni da suka nisanta kansu da tashe-tashen hankula, illa dai sun ce sun yi zanga-zangar ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su damar nuna rashin amincewar su ga sakamakon zaben.
Malam Faruk, wato ai ba da rashin hujja ba muka zarge su ba, tunda ka lura ka gani wa'annan zanga-zangan ba su wakana ba sai bayan sakamakon zaɓe ya hito. Kuma kafin sakamakon zaɓe ya hito, an shayin kalmai a mitin na siyasa lokacin da ake kampani. Akwai shaidu ƙwararrun shaidu wanda ke ana rike da su, inda mayan jiga-jigan jigon 'yan jam'iyyun hamayya suka bayyana cewa a ranar zaɓen, sai da suka bayyana ranar Lahadi da ranar Litinin bayan sakamako ya hito, ƙararra suka hito ce mu mutane su hito su ƙona na ƙona su bige na bigiya, ba wuri ɗaya ba, ba wuri biyu ba. Akwai musulmai suna nan da yawa wanda suke Hamman Ahmadu jagoran siyasa ne, akwai mitin inda ya wannan jawaban, akwai shi wannan general ɗin nan da shi ma da aka kama a garin su a Gaya, akwai inda ya wannan magana har yana ce mu mutane ma kar su tai gona su ɗauko adduna su ɗauko kalamai su zo su shiga cikin suje su yaƙi. To wace irin hujja ta wuce haka nan? Kuma sai haka nan ɗin ya wakana, ba kamu ne an kama su ba na ba dalili, a'a abu ne suka haddasa mutane mabiyansu suka aiwata. Inda bai wannan magana ba, da wannan bai abu ba, kana gani Muhammad Usman ai a Zandar bai wannan magana ba, a can yake da aka bada abin cewa shi kotu zaya. Kuma kaga Zandar alhamdulillah ba ai wani abin ba da zaka ce kaga an zo ai kone-kone, to kenan babu wani kaga zalunci a cikin wannan abu. Abu ne tsuntsu ne ya ja ruwa-ruwa da ke shi.
To sai dai kuma yan jam'iyyun na adawa sun ce zanga-zanga yanzu aka fara, kuma ba gudu ba ja da baya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi.
Wallahi ko talakawa ka su gaji, saboda in sun gaji an danhware su. Wannan talakawan da ka gani sun ga baka wahala shekara goma, sun ga wulakanci shekara goma. Wannan kokowa tasu ce talakawa a hana wanda suka zaɓa a kwace mishi wannan zaɓe, shi yasa ake wannan kokowa. Ko da sun gaji, yanzu ne ya kamata su ƙara samun ƙoƙari su yi kokowar da ba su taɓa yi ba, za su riƙe ta kuma za su iya ta insha Allah.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Hafiz Baballe, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida na Sanyinna, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan wasu fararen hula da suka je cin kasuwa a wani ƙauye a jamhuriyar Nijar ya yi sanadin mutuwar mutum 58 tare da ɓarnata rumbun abinci a cikin hukumomin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai AP da ya rawaito labarin ya ce zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wanda aka kai shi a ranar Litinin, ko da yake masu tsatsauran ra'ayi daga ƙungiyar IS a yankin Hamadar Sahara sun saba kai irin wannan hari wanda ya faru a ƙauyukan Tilaberi. Mutanen suna kan hanyarsu ta komawa gida ne daga wata kasuwar dabbobi a yankin Bani Bangu da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Nijar da Mali. Maran har ila yau sun ƙone rumbunan abinci da ke ɗauke da hatsi iri daban-daban. Kakakin gwamnatin ƙasar Abdulrahman Zakariya ne bayyana wannan labari ta kafar talabijin ɗin ƙasar ta Nijar a ranar Talata, inda aka ayyana zaman makoki na tsawon kwana uku. Wannan hari na nuni da irin girman ƙalubalen tsaro da sabon shugaban ƙasar Bazoum Muhammad zai fuskanta, wanda shi zai gaji shugaba Isu Muhammadu mai barin gado.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai ku tare mu nan da sa'a 1:30 domin jin shirinmu na hantsi, lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, shirin da ke gayyatar ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fannin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, inda kuma za ku iya yin muhawara da kuma bayyana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Mabud Lalo da ya karanto labarai da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.